sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfile Hashim Gumel. Amurka ta sake kai hare-hare kan mayaka da ke kungiyar Al-Shabab mai alaka da Al-Qaida a Somalia. Ta kai hari na biyu a cikin kwanaki hudu da suka gabata, biyo bayan kusan watanni shida da aka kwashe lokacin da shugaba Joe Biden ya hau mulki. Hare-haren wanda rundunar sojan Amurka a Afirka AFRICOM ya nuna wani bangare ne na kokarin amfani da karfin sojan Amurka ga abin da aka bayyana a matsayin mummunar ragowar maya tsakanin sojojin Somalia da Al-Shabab a jihar Galmudug, yankin da aka auna a harin sama a ranar Talata. Sakataren yaɗa labarai na ma'aikatar tsaro ta Pentagon John Kirby ya faɗa murya Amurka da sauran 'yan jarida da ke tafiya a cikin jirgin sojan Amurka tare da sakataren tsaro Lionel Austin cewa hare-haren da aka kai ranar Juma'a an kai su ne da taimakon sojojin Somalia a kusa da ƙauyen Gikad. Ya ce an yi amfani da dokar da aka samar a shekarar 2001 wadda ta bayar da ikon yin amfani da karfin soji. Fadar shugaban kasar Amurka ta White House ta faɗi jiya Juma'a cewa ba ta karaya ba game da sabbin takunkumin da China ta sanar kan wasu Amurkawa da dama, wanda ya zo kwanaki kaɗan bayan da Washington ta ƙaƙaba wasu jami'an ƙasar China 7 takunkumi akan abin da China ke yi a Hong Kong. Waɗannan takunkumi ba su karya mana gwiwa ba, za mu ci gaba da kasancewa masu jajircewa wajen aiwatar dukkan takunkumin Amurka, inji sakatariyar yaɗa labarai Jen Psaki a lokacin da take amsa tambayar murya Amurka yayin tattaunawar labarai a fadar White House. Waɗannan matakai su ne misalai na baya-bayan nan kan yadda Beijing ke hukunta 'yan ƙasarta da kamfanoni da ƙungiyoyin fararen hula a matsayin wata hanya ta aikar sakonnin siyasa da kuma ƙara nuna yanayin lalacewa, inji Jen Psaki. Da safiyar ranar Juma'a ne China ta sanya takunkumi ga tsohon sakataren kasuwancin Amurka Wilbur Ross da wasu Amurkawa da dama waɗanda ke da hannu a cikin manufofin cinikayya Amurka da batun 'yancin ɗan Adam, biyo bayan takunkumin da Washington ta ƙaƙaba wa daraktoci 7 da kuma daraktan ofishin hulɗa da Hong Kong a Beijing. Jana'izar shugaban Haiti da aka kashe Jovenel Moïse jiya Juma'a ta rikice da hayaki mai sa hawaye da kuma ƙara harbe-harbe, lamarin da ya sa jami'an Amurka suka tafi kafin a kammala bikin. Matar shugaban ƙasar Martin Moïse ta ce ban taɓa tunanin sauye-sauyen da kuke son yi zai kai ga ƙwalla ta cika idanuna ba. Ta ci gaba da cewa sun yi nasara a yaƙi ɗaya, amma ba su lura cewa mutane sun fara ganewa ba. Dole a yi mana adalci. A halin da ake ciki, ɗaruruwan masu zanga-zanga sun taru a wajen wurin da aka yi jana'iza arewacin birnin Kafahitin. Suna ƙona shingaye da ihu, abin da ya sa 'yan sanda suka harba hayaƙi mai sa hawaye. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin kiwon lafiya a garin Port Sudan na ƙasar Sudan sun ce sun ga gagarumin makaruwa masu kamuwa da cutar coronavirus a cikin 'yan kwanakin nan, kuma suna zargin ƙaruwar ta samu asali ne saboda saurin yaduwar cutar corona nau'in Delta. Jami'an kiwon lafiya sun ce a makon da ya gabata sun samu sabbin kamuwa da cutar kusan 140. Dr. Zafaran Ahmed Azzaki, babban darakta a ma'aikatar lafiya, ya faɗa shirin murya Amurka na Sudan in Focus cewa alamomin da sabbin kamuwa da cutar ke nunawa sun dan bambanta da waɗanda aka gano a baya na cutar coronavirus, wanda ya sa jami'an kiwon lafiya suka yi imanin sabbin kamuwar da ake samu na da alaka da sabon nau'in cutar coronavirus na Delta. Jiya Juma'a, shugaban Amurka Joe Biden ya bada izinin amfani da har dala miliyan 100 daga asusun amfanin gaggawa don kula da 'yan gudun hijira wanda ya samo asali daga halin da ake ciki a Afghanistan, ciki hadda na masu neman samun bizar shiga Amurka ta musamman, a cewar fadar White House.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro. A cikin shirin namu na yau, zamu tattauna ne da Prefect na Difa, Alhaji Abobe Wargazen Adam, wanda ya yi mana bayani kan halin da ake ciki da kuma yadda bala'in Boko Haram ke shafar al'ummar wannan yanki. Da farko dai, Prefect Abobe Wargazen Adam ya mana bayanin irin girman aika-aikar Boko Haram a wannan yanki sa.
Boko Haram a zaman da muke yau ta ci mana to a ƙwariyar da kuke cewa da Hausa. Boko Haram matsala ce matuka, babban matsala a yau ta hana mana ci muku musi. Mutane da suka fito daga Nigeria suna Difa, namu mutane da suke bakin ruwa suna cikin garin Difa, sun rasa wurin noma, sun rasa wurin kiwonsu, sun rasa wurin kamun kifinsu, duk don saboda matsala wannan ta Boko Haram.
Idan muka duba yanda suka yi barna sosai a bangaren Najeriya da Chadi, musamman a bangaren ku, kamar ta kamaime yaya masifan Boko Haram ya shafi mutanenku?
Bin san ɓannar da suka yi ba a Nigeria, bin san wadda suka yi a Chadi ba, amma na ga wadda suka yi a wurinmu. Mu wadda suka yi a wurinmu ɓanna ce, tunda na katamta muku mutane yau wanda suke zamani ba su da abin da suka yi, kun san dai taɓarɓarewa arziki ce. Mu sun taɓarɓare mana arziki, sun hana mutane kwanci. Boko Haram mu alboba ce a gare mu.
Kamar a bangaren Najeriya suna da abin da ake cewa civilian JTF ko 'yan farauta ko 'yan kacu da gora, waɗanda suke taimakon sojoji wurin yaƙi da 'yan Boko Haram ɗin nan. Ranka daɗe a yankinku kuma kuna da irin wannan?
Munan muna da irin su, amma irin su ba bindiga ba gare su. Menene irin su? Waɗanda ne za su gani su su ba da labari. Gani soji shike da bindiga, su suke fama da su a kan bindiga. Amma da kai kuma gamuwa-gamuwa da ake yi haka, ana zancen, ana nema in an samu labarin su a ba soji labari. Me bamu da waɗanda yake ɗiyan farauta ne a can suna da bindiga suna farauta Boko Haram, babu su wannan.
Idan muka duba Boko Haram zuwa yankin karanka daɗe, za mu ce matsalar yana ƙaruwa ne ko yana raguwa ne?
Wallahi matsalar tana raguwa, tunda da yanzu Boko Haram kun san ita kankan matsala, komin kankantarta matsala ce, kuma komin kankantarta mutum dan mutum yana jinta. Mutane haƙuri kaɗan ya muna saura Boko Haram ta ƙare, mu futa da ita in yaso daɗa kowa ya koma cikin aikin da za a yi na cigaban ƙasa.
Idan muka duba ƙoƙarin da sojojin Niger da kuma sojojin ƙawancen Dakarun tafkin Chad suke yi, a matsayinka na shugaban al'umma, kana ganin ana samun ci gaba ko kuma akwai bukatar su yi gyara a inda suke tafiyar da wannan yaki?
Kimanin nan shekara wajen shida za a ce ana cikin wanga abu, amma ba dan da yake ba kasashen ga da kai incin dan adam da ake al'akari da shi, ai ina tsammanin da hanga abu yanzu in kone su ma za a yi aida an kare. Amma fish billahi sojoji ko su zanna Niger ko su zanna Chad ko su zanna na Nigeria, duka babu wanda baya nashi kokari. Abu ne yayi yawa, abu ne shiga baka san daidai ina ba yake, kamar ka kana kokowa ne da wanda baka gani. Yau suna wani wuri kun ji labarin suna nan, amma kuma da za ku wa ba su bane za ku gani, mutane ne za ku gani normal, waɗanda dai ni cikin tare da kowa hakan ga su ne za ku yi daidai da su. Kenan kuma gariruwan da ma an ka fita za ku tardo su, mutane suna ciki kuma su ne za ku gani tare da su, kama abinda ya zan kama suna cikin mutane ne, ba mutane ba da suka ƙauyace kafin suka kama wuri suka ce ga ƙasanmu ga wurin da muke. Wannan inda haka aka samu, ai da yakinsu ya kare.
To yanzu idan muka duba yanda sha'anin rayuwa yake a yankin tafkin Chad nan da kuma matsalan Boko Haram a gaba daya, kai kana da kwarin gwiwa cewar nan da dan lokaci kadan za ku daga cikin wannan matsalan, ko kuma kana tunanin zai dauki lokaci mai tsawo?
Duk lokaci in kwana guda ya matsa mini kenan, a duk lokacin da zai doka duk kanan cancin shi ina ganin lokaci ne mai tsawo, tunda yanzu haka zaman da muke a jifa tare da mutane, mutane da yake da ba ruwansu da wani su nemi taimako su mika hannu wani wuri, noman su ne suka dogara gare ta, kiwon su ne suka dogara gare shi, yau wayo safiya, yau basu da inda suka yi wannan kiwon nan, basu da inda suka yi wannan noman nan, sun komo wuri guda, sun gamu wuri guda. Kenan kamar ka doka ne a ce nan cikin kasar Injamena duk Chad ta komo duk ta zamana cikin kun san wuri za yin kaɗan ayyuka za su yi kaɗan, to shi ne kaɗai mu yau a cikin zaman da muke yi na matsalar mutu Boko Haram. Matsalar Boko Haram kuma matsala ce wadda yake inda yarda Ubangiji ga yanda dai ake tena, in ana samu ana yin irin waɗanga tarurruka to inda yarda Ubangiji za a dibowa sai dai sunan shi wanga taron da ake yi, kamar wanga taron yanzu da aka yi, da kawai abubuwan da tsakanin mu ba mu san mu suke yi ba, su ba su san mu muke yi ba. Yakan a wannan taron ga sai suka ji a yau ma wanga taron da aka yi sun tabbata, sojoji sun tabbata, ko ku ce muku FMM ta tabbata da kawai abubuwan da ya kamata ta gama mutane, da kawai yanda ya kamata ta je ga mutane, da kawai yanda ya kamata mutane abinda suke jira gare ta, duka waɗannan abubuwa ba ta yi tsammanin ba za su fitowa, sai ku ga su Allah ya sa safiya ta wayo mutane sun gai duka yanda suke ciki. Hulɗa da sarakin gargajiya, hulɗa da gwamnatoci, hulɗa da masu iko a cikin garuruwan da suke ciki, hulɗa ma da mutanen da ma ba su ba ikon ba suke ba, ko suna nan cikin community ne, manoma ne, makiya ne, ɗan kasuwa ne, hulɗa da su ya kamata ta zan abinda an ya zan abinda an ka ba ƙarfi, don saboda kowa ya yarda da kowa, kowa ya san in ya bada labari ma labarin shi da ya bada don saboda ya aiki da shi ne.
Wani lokacin idan sojoji suna faɗa da 'yan ta'addan na Boko Haram, akan samu korafe-korafe cewar ana shiga haƙƙin ɗan adam, kamar in ka kula wata ran ƙungiyar kare ƴancin bil'adama ta duniya irin su Amnesty International za su ce sojoji sun yi karantsiya ƴancin bil'adama. Misali ko a Niger ba a samun wannan korafe-korafen?
Ni dai gare ni banga wani incin ɗan adam da aka taka ba a wurin, babu shi. Amma incin ɗan adam inda yake takuwa can ne wajen yan Boko Haram ke, ina tsammani sai Amnesty International su waɗanda suke ganin an taka incin ɗan adam ya kamata su je wajen su ya kamata su gama nunan wajen mu fi sibillahi sojojin mu mutane ne wanda yake sun samu foro akan incin ɗan adam. Babu wani zancen taka incin ɗan adam.
Idan muka duba kamar yadda ake samun matsalar Boko Haram a Najeriya da Niger da kamar da Chad, duka damuwar iri ɗaya ne, ta'addancin iri ɗaya ne, amma kuma kasashen daban-daban ne, kana ganin yadda za a tunkare su iri ɗaya ne, ko kuma kowace ƙasa akwai yadda ya kamata ta tunkari matsalar?
Kun san shi tunda Allah ya samu gama hankalin wuri guda, tunkarar da za mu su tare ya kamata mu tunkare su. Amma da abin da yake shi na soji ne, ni ba soji ba ne, ba ni iya in ce musu ga yanda ya kamata su yi, amma dan tunkara inda ya zan tare muke duka kasashen ga hankalinsu guda, maganarsu guda a tare ya kamata mu tunkare su, sarasa inda za su
yi. Kamar yanzu a ɓangaren ku misali, wani irin ta'addanci ne kuke fuskanta daga 'yan Boko Haram, kamar me da me suke muku?
Yau Boko Haram sun kai inda yake satan mutane suke ɗauke mutane su ɗauki mutunci garkuwa da shi su nemi kuɗi. A cikinsu an samu kama sun gurɓatar da al'adun mutane, yara sun ɓata mana yara ƙwarai, tunda waɗansu suna samu a cikin wannan sace-sacen nan su masu zan barayin mutanen suna ɗauka suna neman arziki ta wannan hanya. Sata dabbobi aikin su ne, kama sata ko mi kuke ce mi sata hanya nan fraud kuke ce mi, kama a kewaye duwan ko a kewaye police ko a kewaye fraud da wannan. kamar yanzu mutum ya dauko kayan shi cikin mota ya kewaye custom kinan dan ka a ganshi yawa to su moga Allah yawa aikin fasa kwabri ya kai muna kwaya babu jarraba duk abin da ka tabbata dai wanda yake gashi nan na lalata ne boka haramta ka muna shi
Masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti a madadin sashin Hausa na muryar Amurka Hassan Maina kai nake sallama da ku
To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Masu sauraron mu barkamu da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wani sabon shirin na da dangari daga nan gidan Radio Niya FM na birnin Kwanne Shangudan Niger sunana Haruna Mamman Bago kuma mun sabka a garin Debisu gidan Kibiya dake cikin karamar hukumar mulki ta birnin Kwanne a cikin jihar Tawar Jamhuriyar Nijar garin ba nesa yake ba yana 1 km ta alilan ina ganin hudu ne zuwa biyar a arewa ga headquarter birnin Kwanne ko mu ce birnin Gunduma na birnin Kwanne kuma hadu da ɗaya daga cikin dattawan garin na Dubisu gidan Kibiya malamin mi a sunanka
sunana Bato Labo
kana da yanzu shekara ka nawa yanzu
yanzu ina da cikin shekara 70 ba ɗaya gare ni
to muna ɗan musan shi wannan gari na Dubisu gidan Kibiya me yasa aka ce mai Dubisu gidan Kibiya
lalle gidan kibiya nan da kaje ana cewa Dubisu gidan kibiya taka dan abinda mun ka sani kakanni da owaye saboda zaruntin gidan kibiya na kashin gidan kibiya tunda mu mahalba ne gidan kibiya mahalba na na kasar birnin Kwanne da har ta kai ga masarautar Kwanne
halibi kamar mi ko ka halibi
mun komi muna yanzu ɗan zamanin da na aka ce ga guguwar yaki ya taso mu kakannin nan namu da owaye mu da yana da mutabar yaki kuma duk wanda mun ka duk mun ka saki kibiya dan mun ka saki kibiya ko na mun ka san takai sai takai
to kamar kana ka ba mu Allah wani dan tarihi na kamar martabar kibiya da wannan gari ya nuna musamman a cikin wannan karkarar ta birnin Kwanne
eh lalle zan baka tarihi dan can kakannin mu da owaye akwai wani ba'abzi ne da yace zai towa Kwanne shi ta Kwanne da yaki duk lokacin nan sarakai da sai sarki ya aika mu kibiya yace to kaje matsalar da ta faruwa da ta shigo cikin birnin Kwanne nan shi kibiya ce ai wannan an gama
kuma hakimin garin shine aka ce ma kibiya
ka san hakimi daban kibiya daban eh mu nan kibiya ta nan kaje ana ce kenan
wanda an jagoran mutanen gari shi kibiya nan ko
eh kamar nan shine a kibiya nan wanda an jagoran abin tunda mai gari namu yana can ne mai gari shi wanda kamar shi sarauta ta kama ta kibiya kenan wannan abzanan da yake zai towa shi cikin Kwanne da yaki dan nan kakannin nan mu kibiya ta an sakan mai tattai ko wake shi kawo gari gashi nan bingire ya gangaro bingire shi kawo zai zakwa dan makiri na tsakanin bingire da dan makiri nan kibiya ta gama da shi ta tabkai ga gaba
to da ina an ka saki kibiya
dan nan an ka saki ta
dan nan cikin
dan nan garin eh dan nan gidan kibiya an ka saki ta
to yanzu wannan gari kamar ya kai shekara nawa yana da shekara nawa da girkawa
yanzu wannan gari namu yau a zaman da muke muna 2021 kenan yana da shekara 341
da girkawa
tunda kakannin nan mun sunka tawo mu musamman wanga gidaje ba bisa itace na duk wanda an ce ma gidan kibiya to mu gidan zana bisa gidan zana kakannin mu hakwana
na'am to yanzu kamar cikin garin wace irin kabila wace da wace kala da wace kala akwai cikin gari na mutane
a mun da nan gidan kibiya ba mu da ta kabila dan mu da in ba yanzu da kwadan lokaci da ya taho ba mu nan gidan kibiya ba mu san mu wai hulla da wani bahillaci ba haka ko wani
wani buzu
haka tunda duk wanda asalin gidan kibiya da wanda asalin gidan kibiya bai alban bahillata wanda asalin gidan kibiya bai alban bahillata
me ya dalili
saboda gado na tun kakanni da kakanni
ni ba so hade dalilin da
yasa a sun hadi sun fadi kai dalilin sun kwadi saboda ana kiran ka zalumi kake kana son kai zalumi taka kenan baka alman bahillata baka don inda da ka alman bahillata to wannan duka almadina ku duniya tai
asirin ka
kwaliya asiriya tai kenan ko mace tai karo da kai tana akan kasa
to su mutanen Dubisu gidan kibiya wace gobira na arawa na bagobawa na wa'ani iri
a mu mutanen gidan kibiya inda gidan kibiya ta taso da Najeriya ta taso
Najeriya wani waje cikin Najeriya
da dai kaba dai muka taso
da wajen da
jahar
Kebbi
da jahar cikin kasar Kebbi to da can asalin gidan kibiya ya taso dan wanda a tushen gidan kibiya din ba gai shi a tushen gidan kibiya
shi ya kawo gari
dan bisa icce na shi
din ba gai
bisa icce na shi kwana in dano gari to bisa ita can nan da kwana
to da can kasar Kebbi da ya taso kai gangaruwa na ta hoko
gangaruwa na yanzu kanan sai ya taho ya huce Sokoto ya shigo Lela har ya za kwanni da ya taho dan ni tasowa ta na yawo da itanyan nan itanya da kwana bisa gari ta to da ya taho zai huce to sai da ni da itanyan nan sai tsaya sai ce to shi yau ya kawo gidan kibiya ya tsaya nan ka ji muhawarar abin da ka ci gidan kibiya
to da ya taho shi da ya zaka ko da jama'a ya taho
iyali ne shi da mata sai na to da shi
babu wasu mutane
da gare sai iyali ne
to yanzu shi wannan gari ni Allah ni abin da mutane kai kasuwanci noma kiwo mi mutane kai
yanzu munan gidan kibiya abin da mutane kai noma na kasuwanci da shi dena ake
muna musan kamar su shi wannan gari Allah wani abu wanda a gare wanda shi ka takama da shi wanda ko ina ba a samu ne in ba nan garin an ka zo
amma abin da muka takama da shi mu an kibiyan nan ta nice ma zakwan lokaci na don ko macen gidan kibiya ya Haruna Mamba an tace yau ka bata mare tace sai ta yanke ka ko sai ta yanke ka to yanzu zakwan lokaci na yanzu da Musulunci ya shigo duk mutanen gidan kibiya duka an ka zan Musulunci ya ratsa gidan kibiya shi yasa har garu ko mina na sai dai mu masu al'ada nan take bin kibiya ita kan ba a yabaranta
yanzu kibau din akwai su suna aiki har yanzu ko kuma babu kibau din illa da suna na daya
ta gobe kibar nan Haruna Mamba kwai har gobe akwai su
amma dai an bar halba su ajjana suke ana
kan an bar halba su yan kaga kibiyan nan yan kaga an tahi sai kamar ran sallah a taiwa da sarki in yayyo hawa a zo a sha mai baka amma da mu ta so mu kakanni da wai duk kibiyan da gani ko da shi karkashin sarakuna na su ya sarki da suke duk abin da suka bukata suka ce sarki shi yi musu da gudu na sarki zai yi musu
to wannan
zuwan mun ga sarki namu Allah shi mai albarka din dai duk al'adodi an ga shi yi na harka bisa ga gidan kibiya shina yi
to yanzu muna yi musan wannan gari ne an matsala ta ko ta matsala wanda kuke kwama da ita
yanzu mun banda matsaloli dai gudana yanzu saboda harkokin da aka yi na yanzu an bar su
harkoki wani
kamar namu na gado hakan ga
na tsaye-tsaye
yanzu shi sukan shi kibiya dole na yanzu
shi an matsala ku
shi amma dole in ta kane kibiya dole sai yayi
sai
an yi wannan harkoki na tsaye-tsaye
masu sauraron mu anan muka zo karshen wannan shiri mai suna da dangari daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma ni Haruna Mamman Bako ne na shirya shirin kuma na gabatar daga nan da radio ndiya FM na birnin Kwannin jamhuriyar Nijar sai in ci muku sai wani karon idan fa Allah ya yarda
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka akoda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.